بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايها كما قال جد بوجاق الله سبحانه وتعالى يقوم أن يمتين لهدي درل تني يومنا 20 في رقوة ذو الحجة hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekarar 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2022. Mun dawo wannan majalisi namu da muke karatun littafin mufsidatul qulub. Amma idan ƴan uwa ba su manta ba, tun sati da ya gabata mun faro sharhin wannan lecture da muka gabatar a ɗaya daga cikin cibiyoyi na ilimi na tarbiyya a wannan gari, wanda muka ga da buƙatun mu ɗan gabatar da shi a nan saboda muhimmancinsa, wanda taken wannan wa'azi shi ne riƙo da addini ba tare da zarfafawa ko sakewa ba. To, idan ‘yan uwa suna biye, a sace da ya gabata mun yi bayani a kan me ake nufi da addini. Mun fahimci addini shi ne addinin Musulunci. Duk wani addini wanda ba shi ba, to ɓataccen addini ne, kuma ƙaryan addini, wanda kuma ya riƙo da shi ba zai ci nasara ba a duniya, ba kuma zai dace ba ranar tashin alkiyama. Sannan mun fahimci irin yadda al'umma suke, al'umman duniya, kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan al'ummomi na duniya, waɗanda suka haɗa da jinsin Larabawa da kuma Yahudu da Kirista da sauran waɗanda suke rayuwa a duniya, mun ji irin ɓata da duhu da halaka da taɓewa da suke rayuwa a ciki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama. To, bayan mun ji irin wannan a hali da al'umma take rayuwa a ciki, sai muka zo ga haske na annabta, saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da irin albarkanta da irin alkhairanta, kasancewan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Allah ya saukar mana da wato burhan shi ne yankakken hujja, da haske mai haskakawa, da hujja ƙosasshiya, da bayani mai warkarwa. Kuma an saukar mana da Alƙur'ani, wanda ya tattara akan ilmoma na farko da ilmoma na ƙarshe, da kuma labarai na gaskiya da hukunce-hukunce masu adalci. Mun ji kaɗan daga cikin ababen da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama yake bance da su, kasancewan saƙonsa wato shi ne cikamakin saƙonni da suka gabata daga Allah zuwa gabayi, kuma saƙo ne wanda yake ya kewaye duniya, mutane da aljannu, mutanen farko da na ƙarshe. Saƙo ne wanda yake ya taɓi kowace irin kusurwa daga cikin kusurorin rayuwar al'umma, addini da kuma zamantakewarsu. Kuma saƙo ne wanda yake mai sauƙi, babu tsanani a ciki, har muka naƙalto maganar al-Allamatu Sa'adi da yake tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, alasta wa ma huwa alal ghaibi bidani. Kuma muka naƙalto maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiya, wanda yake bayani akan irin albarka na saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama, da irin shiriya da bayani wanda ya ɗaramma duk iya inda mai siffantawa zai siffanta, da irin ilimi mai amfani, da kyawawan ayyuka, da ɗabi'u nagartattu, da sunnoni mai ƙaƙƙo waɗanda suka tattaru a cikin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda idan ka haɗa su da sauran saƙonnin waɗansu al'umma, to za ka ga na al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kyau, ya fi nagarta, ya fi cika, ya fi tsafta. To, inda za mu tashi a yau shi ne hajatun nasi ila risalatul muhammadiyya. To, tunda mun fahimci cewa wato sakon annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine mafi kyau mafi cika mafi tsarki mafi nagarta to kenan al'umma tana da matsanancin buƙatuwa zuwa ga wannan sako na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ni albaraka mun faɗi cewa babu wanta babu yadda za a yi dan adam ya wadatu daga Allah domin Allah shine mahaliccinsa Allah shine ya san shi ya kuma dace ya tsara mishi irin yadda yake so ya rayu irin yadda yake so ya addini babu yadda za a yi dan adam ya ci nasara ya samu gamdakatar ko a cikin addini ko a rayuwa sai ya daidai wannan miƙaƙƙiyar tafarkin sai ya bi wannan miƙaƙƙiyar tafarkin wanda a cikin shi ake dasa kyakkyawan aqida a ciki ne ake samun alkhairi a ciki ne ake samun darajoji a ciki ne ake samun kyautatawa a ciki ne akan haskaka ma dan adam a cikin mu'amalolinsa da dabi'unsa wanda idan ya gane da kyau sai ya tsare mishi tunanin shi ya yantar da shi daga bautan wani wanda ba Allah babu wani mai kuɗi da zai iya maka tasiri haka dauki hakkin Allah ka bashi babu wani malami ma da zai Allah ka bashi ballantana wani mai sarauta ko wani mai wata falala ta duniya wacce za ka ga mutane suna ba da bautansu gare su koma bayan Allah to idan Allah sa bawa ya gane hakikanin yadda addini yake to za ka ga ya sami yanci sosai ba zai rusuna ba sai ga Allah ba zai kauna ba sai ga Allah da kuma wanda Allah yake so da wanda Allah ya ce a kaunata ba zai yi kiyayya ba sai ga wanda Allah baya so ko wanda Allah ya ce a kyamace shi to wannan sai ka ga ya yantar da kai baka tsoron kowa sai Allah baka shayin kowa sai Allah ba abin da ke firgita kai na razana ka ba abin da ke sa kana karkarwa sai dai abin da yake da alaka da tafarkin Allah subhanahu wataala shine sai ga mutum yana karatun alqur'ani ka ga yana kuka ka ga mutum yana karatun alqur'ani duk yayi taushi yayi la'asa amma duk wani tsoron wani bawa daga cikin bayin Allah ba zai mishi tasiri ba haka nan kuma mutum sai ka ga ya kubuta daga botan shedani ba zai bukanci ba ba zai bori ba ba zai tsafi ba ba zai sihiri ba saboda yana kwaɗayin wani rumo daga cikin rumo na rayuwar duniya a ƙarƙashin wannan mun nakalto maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wanda ya faɗe ta a cikin majmu'ul fatawa a wurare guda biyu inda yake faɗin wato lalurancin al'umma ta dace ta karɓi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a ciki ne gyaran addini da gyaran makoma yake domin a ciki ne daidaituwar lahira take domin a ciki ne ake samun mutum ya cimma abubuwa guda biyu ke da yake da bukata na farko dai dan adam yana da bukatun yayi aiki domin ya samu abin da yake so na biyu yana da bukatun yayi aiki domin ya tunkuɗa abin da yake so to idan Allah ya haskaka ma bawa ya karbi sakon annabi sallallahu alaihi wasallama to shine haske wanda zai haskaka masa yayi masa bayanin abin da yake mai amfani domin ya nima abin da yake cutarwa domin ya nima tsari kuma shine katangan da yake duk wanda Allah ya ce miki shi ya shiga cikin wannan katangan to ya sami aminci waman dakalahu kana amin kamar inda Shaykhul Islam ya bayyana a wuri na biyu yake bayanin cewa sakon nan na annabta sako ne wanda yake babu yadda za a yi hankali ya gane filla filla da dalla dallan al'amura sai ya dace da wannan sakon shine mafi nagartan sako shi yasa nagartan shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya aika annabi a ciki ya saukar da littafi ya kuma yi bayanin nagartaccen hanyoyi ya ce baicin irin wannan bayanin da Allah ya mai to da jinsin dan adam ya zama kamar dabba bi manzilatul an'am wal baha'im bal asharru halan minha ya ce kai ba ma wai dabba ba dan adam sai ya lalace sama da dabba ya ce amma wanda ya karbi sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama mafi alkhairi daga cikin talibai za ka iya fahimtar wannan karara idan ka fahimci rayuwar turawa a yau da sauran maguzawa rayuwar da suke za ka ga ababen da dabbobi ma sun fi su kan gado dabbobi sun fi su amfani domin ka ɗauki wani ƙaramin misali kawai akan wanda zai kashe wani dan shi ya rayu
zai kashe wani dan shi ya rayu. Wannan dabba ta fi shi hankali, ta fi shi amfani. Dubi inda yanzu Turawa suke zuwa kasashen musulmi suna zuba da jini. Wannan a ɗabi'a ta ɗan Adam, ta kyamaci wannan. A ɗabi'a ta ɗan Adam. Ko kuma yadda za ka ga suna tauye masu rauni a babin tattalin arziki kenan. Idan kai mai kuɗi ne, to haka za ka yi ta kuɗi. Idan kai talaka ne, haka za ka yi ta zama cikin bauta. Irin waɗannan aƙidun da ke cikin Turawa ga sunan. To duk za ka ga idan ka auna rayuwar Turawa sai ka ga cewa dabbanci da karnukanci da aladanci ya yi wa a cikin rayuwarsu. Wanda yake muku a cikin addinin Musulunci, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shari'a. To irin wannan bayani al-Imam Shima Ibn Qayyim ya yi a cikin littafinsa I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin, wanda yake bayani akan shari'ar Allah da irin alfanunta da irin albarkatunta da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sako ya haskaka duniya, wanda sakon Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shari'a ga waɗanda suka nemi shari'a, ya zama waraka cikakke, waraka ce ga duk wani wanda ke da wata irin cuta. Wannan cutan a cikin zuci ko ko cuta ne a gangan jiki. Sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da waraka. Ya zama hanya madaidaiciya, duk wanda ya bi ta to shi ma ya niƙi. Sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama cewa shi ne natsuwan idanuwa, kwanciyar hankalin zukata, jin daɗin rayuka, yana matsayin abinci, yana matsayin magani, yana matsayin haske, yana matsayin waraka, yana matsayin kariya. Haka yi amfani da waɗannan kalmomi. Fahiyya bihal hayatu wal ghadha'u wad dawa'u wan nuru wash shifa'u wal ismatu. Yace duk wani alkhairi da ka ganshi a duniya ta sanadiyar sakon Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan duk wani sharri da ka ganshi a duniya da na ƙasa, to sanadiyan juya ma sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ne. Kamar da shi al-Imam Ibn Qayyim ya faɗi, yace kai duniyan nan ma ta tsaye ne fa saboda addini. Duniyan nan da kake ganin ana kai ana komo, ana kaiwa ana komo, to addinin musulunci ya tsaye da duniyan. Shi yasa a cikin hikima ta Allah, daga lokacin da aka kai an daina faɗin la ilaha illallah, a lokacin kuma Allah bai da buƙatun duniyan zai karo tsaka ta tashi kai. Shi yasa a cikin hadisi manzon Allah ya ce al-kiyama ba za ta tashi ba har sai an kai lokacin da yake an daina faɗin la ilaha illallah. Ashe la ilaha illallah ita ce ma ta tsaye da duniyan gabaki ɗaya. Ta sanadiyyanta ne Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar mana da ruwa, yake ba mu abinci, yake ba mu numfashin da muke shaƙa. Daga lokacin da aka daina la ilaha illallah, to daga lokacin kuma al'umma ba ta da wata kariya daga Allah, ba ta da wata alfarma da Allah zai bata, sai Allah ya tada duniyan gabaki ɗaya a je a hisabi. Kuma wanda ya dace ya dace, wanda kuma ya taɓe ya taɓe. Allah ka tsare mu. To wani yana iya cewa ashe addinin musulunci menene ya tattaru akai haka har ake bashi irin wannan take, ake bashi irin wannan kima? Addinin musulunci ya tattara komi, babu abin da bai zo a cikin shari'ar musulunci ba. Ko dai ya zo a cikin Qur'ani da Sunna ƙarara da yana an yi maganansa, ko kuma an fitar da waɗansu ƙa'idoji wanda yake idan ka auna komi kuma za ka samu hukuncin shi, za ka sami haske a cikinsa. Shi yasa akwai wani littafi da shi al-Allama Abdurrahman As-Sa'di ya rubuta, Ad-Durar Al-Mukhtasara fi Mahasin Al-Islam. A ciki ya tattaro waɗansu abubuwa takaicen takaitawa, ya ce duk musulunci ya kalle su kuma ya ƙosar da bayani a cikinsu, ya fitar da nagartattun hukunce hukunci a ciki. Waɗannan abubuwan ƙofofi guda biyu ne, ko dai suna da alaƙa da mu'amala da Allah, ko kuma suna da alaƙa da mu'amala da bayin Allah. Waɗannan ƙofofin guda biyu duk an rufe su. Kuma abin ban sha'awa shi ne duk wani al'amari da kaga Allah ya shar'anta ko ya hukunta to ɗayan biyu ne shi ma ko dai domin ka gyara duniyan ka ne ka ji dadin zaman duniya ko kuma ka gyara lahira makoman ka cikin babu wanda yake son ya rayu a duniya a cuce shi ba wanda yake so to shari'ar musulunci ta zo ne domin ta tsare ka a cuce ka babu wanda yake son ya rayuwar duniya abincin da zai ci ya gagare shi ya kwana da yunwa akwai wanda yake son ya kwana da yunwa manzon Allah sassan sai da ya addu'a ya ce wa uzu bika minal ju'i fa innahu bi'sa dhaji' annabi ya ce Allah ka tsare mu daga yunwa ya ce abokiyan kwana mafi sharri kenan yunwa ka kwana cikin kana kugi kana jin yunwa babu abinci babu hanyar da zaka samu abinci cikin mu na akwai wanda ke son ya rika kwana da yunwa to shari'ar musulunci ta zo ne domin ta gusar da irin waɗannan matsalolin na rayuwa kar kai cuta kar a cuce ka kar kai talaucin da zai saka kwana da yunwa sannan kuma kada wani ya takura maka a rayuwa kada wani ya hana ka sukuni mata ta ɗebe kewa da miji miji ya ɗebe kewa da mata ƴaƴa su ɗebe kewa da iyaye iyaye su ɗebe kewa da ƴaƴa shugabanni su ɗebe kewa da talakawa talaka su ɗebe kewa da shugabanninsu a tafi akan tsari a tafi akan kyakkyawar rayuwa wanda kowa farin ciki da walwala da annashuwa ya cika rayuwarsa kai kyakkyawar rayuwa a duniya sannan kuma koma ce kyau to shi yasa alalamatu sa'idi da yake magana yake cewa yace kaga musulunci ya gina akan usul na aqida aqidan nan idan Allah ya sa ka same ta to ita ce fa za ta tsarkake zukata ita ce za ta gyara rayuwa ita ce kuma zaka amfana da ita ka samu nagartattun dabi'u kila ba ku gane ba bari in baku misali yanzu wanda ya imani da ranar tashin alkiyama duk motsin da zai yana tunanin akwai ranar tashin alkiyama ranar da za ta zo ai hisabi ai bincike kana jin zai cuci wani ko yana gani ko bai gani wanda wannan imanin ta zauna a cikin zuciyarsa yana jin cewa akwai ranar sakamako yayi imani da Allah yana ganin sa kenan ko baka gani na Allah yana gani ko baka ga lokacin da na cuce ka ba Allah ya gani kuma akwai ranar sakamako yayi imani da mala'ikun Allah suna rubuta aikace aikacen bayi kiramin katibini alamuna wa tafani kana jin wanda ya imani da waɗannan abubuwan zai rika zalintar mutane zai cuci mutane kana jin mace za ta ha'inci mijinta za ka take haƙoƙan mijinta ko ya sani ko bai sani ba kana jin namiji zai tauye ma matarsa haƙi yana ganin to ai ba wanda ya sani na fi ta iya magana ko an zo dai in nace ce kaza ce kaza ce kaza dole a yanda to idan ya tuna akwai ranar tashin alkiyama sai ka ga ba haƙƙin wani ba haƙƙin shi ma zai iya haƙura da shi saboda kar ya fada ya cutar da wani ka ji tasirin aqida kenan zai hana ka kowace irin bannani zai hana ka ka zagi wani zai hana ka idan an cuce ka kai ma ka maida cutan har kai ƙari sai ka ga mutum yana son ya rama amma kuma yana tsoron in na rama ya wuce kima kar ya zama matsala ranar tashin alkiyama to gara ni na kura da nawa to kaga wannan kenan yana da kana da aminci da shi a dukiyanka kana da aminci da shi a mutuncinka kana da aminci da shi a cikin iyalanka baka da wani wata fargaba akan irin wannan mutumin saboda yana tsoron Allah yana tsoron ranar tashin alkiyama amma kafirai da ba su da Allah ba su da ranar tashin alkiyama kana ganin yadda suke cin dukiyar mutane bil baqi ka dubi MTN kawai sai ta cire network sai kai ci kira kai sakan 20 30 ba network wannan dukiyar fa ba nata bane dukiyar kai ta ci shi bil baqi kuma babu abin da zai faru saboda mene babu Allah ba su san Allah ba ba sa fatan hisabi ranar tashin alkiyama ka dubi mu'amaloli na riba wanda bankuna suke yi wanda yake daga turawa suke ka ci bashi amma kullum bashin yana ƙara jawo maka bashi yana ƙaruwa alhalin Allah subhanahu wataala ya haramta kuma inda shi ne zai ci bashin ka zai rika jin zafi ya rika baka wannan kuɗin to kai ma ka auna kai ma idan kai mu wani irin wannan mu'amalar yana jin baki to rashin sanin tashin alkiyama sai kaga ka ci bashin 1000 sai ya koma 30,000 kaga wannan duka rashin sanin alfarman tashin alkiyama ne rashin imani da Allah to shi yasa aqidar musulunci tana gatta dabi'un mutane sai kaga la darara wa la dhira ba cuta ba za ka cuci kowa ba ba kuma za a cuce za ka bari a cuce ka ba in ma aka cuce ka to ba za ku ci gaba da tadin cuta tsakankanin ku ba sai ga rayuwar mutane cike sai kaga zamantakewa cike sai kaga amana ta cika ko ina duk wanda kaga dama a cikin manan dauko ajin kudin ka ka bashi za ka samu abin ka saboda ni ina tsoron ranar tashin alkiyama zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud huwa sayahalata to kaga wannan inda tasirin aqida take kenan yace dubi shari'ar musulunci kamar yanda shar'anta rukunin musulunci wanda ruko da rukunin musuluncin nan yana hana alfasha yana hana munkar kamar irin tasirin sallah duk wanda yake sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wallahi takan hana shi alfasha da munkar tana hana shi alfasha da munkar dubi yadda take tsaftace dabi'a take yakan miyagun dabi'u dubi yadda take kira zuwa ga kusanci ga Allah da kuma kusanci zuwa ga bayin Allah idan kai sallah sai kaga cewa idan kai sallah sai kaga cewa ka sami wato natsuwa da kwanciyar hankali in ma kana jin zafin wani kamar mata ta bakanta mutar rai in yaje masallaci ya sallah sai ga kafin ya gama sallar ya manta da matsala baya ƙara tuna da matsalar sai in zai shiga gida sai tuna kai muna fa sabani da matana bari daura ninya ishamar amma lokacin da yaje sallah ya manta da wannan matsala dubi inda zakka take gusar da kiyayya tsakankanin al'umma ka fitar da zakka ka ba talakawan gefe dake gefenka sai kaga suna maka addu'a suna maka fatan alkhairi ko wani ne zai zalunce ka ko barawo ya shigo cikin gidanka suna iya kawo maka taimako ko da wani zai salwantar da rayuwar shi saboda me ka fitar da dukiyanka ka yi riko da abin da Allah subhanahu wataala ya ce dubi irin yadda aikin haji ke hada kan al'umma da bakakensu da fararen su mutanen da ke yammacin duniya da gabashinta a hadu a tattauna a samar da maslahohi a fitar da matsalolin al'umman musulmi a tattauna yadda za a samu magani a kansu to haka nan duka shari'o'in arkanul islam Allah subhanahu wataala ya sanya su suna tsaftace dabi'u suna kuma fada da miyagun dabi'u na rowa da kaushi da tsanani da ire-iren waɗannan abubuwa dubi inda addinin musulunci ya wajabta haɗin kai da dunkulewa ya hani akan rarrabuwa da kuma sabani wanda da wannan al'umman musulmi za ta samu ƙarfi da za ta samu buwaya yayin da muka zama tsintsiya ɗaya ba za a iya karya mu ba amma yayin da muka rarraba fa to daga nan makiya za su wuce tasiri a cikin mu to da wannan sai a sami ƙarfi a sami izza wannan kuma zai ba da daman irin baiwan da Allah ya madaidaikun al'umman musulmi a iya ribatan su idan muka zama tsintsiya madaurin ki ɗaya kanmu a haɗe ba mu yadda da sabani ba ballanta na rarraba to za mu gane wane yana da basira a fanni kaza wane yana da basira a fanni kaza wance tana da basira a fanni kaza sai mu jajjawo su sai mu ci gajiyan su sai al'umman musulmi kaga ta kai matsayin da yake tana iya kera makamai nata technology yayi yawa a cikin al'umma sciences yayi yawa muna da likitoci muna da nas muna da kaza muna da injiniyoyi muna da masana tattalin arziki muna da ƙwararru gogaggu a fannin siyasa muna da malamai na addini muna da malamai na zamani muna da ƴan kasuwa manya to amma yayin da muke rarrabe me za mu cin ma in an zo amma wannan magana ya ce ai wallahi ni haushin wani ne ke ji ni in dai da wani ne ba zan yi tafiya ba shi ma wancin ya ce in dai da wani ne ba zai tafiya ba shi ma wannan ya ce in dai da wani ne ba zai tafiya ba kuma sai a kuma koma ana cin duniyan juna dubi irin inda yan siyasa mu suke kullun ka bude gidan radio wannan yana giban wannan wannan yana giban wannan wannan na bata wannan yana bata wannan idan gwamnati ta faro wani aikin kirki idan wata gwamnatin ta zo tana ci gaba da aikin wancan gwamnatin sai ce watsi da shi kiri kasa ta kasa daidaita hanyoyi ba su samu ba ilimi bai samu ba lafiya da ya samu ba ba abin da ya samu din ne ya haifar da wannan al-ikhtilaf wal-iftiraq an ta sabani sai kai ga arraba to da ka ina karfin babu karfi sai kaga ga wani matashi ya kera jirgi a irin level din shi a irin matsayin shi matakin shi ya kera jirgi yana iya amfani da remote jirgin ya dan yi shawagi kilometer 2-3 ya dawo wani kaji an ce maka ya kera wata katuwar bindiga amma a gan shi a kama shi sai a je a saka shi duk wannan ka ga rashin kan gadar rashin haɗin kai musulunci ya taɓi babin rahama da tausayi da amfanin bayi wanda yake da wannan ne shi kuma kake jawo zuciyan wanda ma ke ƙiyayya da kai wanda ke ƙinka in ka kyautata masa kai ka amfane shi sai ka ka mallaki zuciyan shi sai ya zama masoyinka wanda in an samu wannan kuma za a samu dunkulewa wuri daya za a gusar da ƙiyayya da baƙin ciki da gaba da ke tsakankanin al'umma dan haka zukatan musulmi zai zauna lafiya to in an watsi da wannan fa sai ka an fada kishiyarsa musulunci addini ne da ya ginu akan ilimi da kuma hankali da kuma tunani shi ya sanya musulunci kaga a cikin aqidunsa ilimi ne ke jagoranta a cikin mu'amalolinsa ilimi ne ke jagoranta wanda in aka yi riko da wannan ilimin aka yi riko da hankalin sai kaga rayuwa ce kyau an yi bincike mai zurfi an gano waɗansu abubuwa da ke ɓoye waɗanda yake ba su a zahiri haka idan ka kalle su irin binciken da zaka ga ana zarfafa a ce an gano sararin samaniya ga yadda take wallahi duk ba tura suke wannan ba musulmin mu na farko duk sun riga sun mutu wannan wurin su kuma ba su da ma irin wannan rocket machine din da za su je sararin samaniya amma sun yi bincike mai zurfi sun gano yadda sararin samaniya take yadda rana take yadda watanni suke taurari duk sun gano to sai ga in an yi amfani da wannan ilimin an gano waɗannan abubuwa a likitanci an gano kaza da kaza a abubuwa ga su nan mabambanta sai ka samu malamai sai wani ya rubuta littafi a siyasatu shar'iyya kawai akan siyasa zai magana sai sai ka ɗauka wannan siyasan ma ai ƴan siyasan PDP da SDP ne suka ƙirƙiro ta bayan ma kalmar ta musulunci ce kalmar ita karanta kanta a siyasa manzon Allah ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya su banu isra'ila annabawa su ne gogaggun ƴan siyasan su su ne ƴan siyasan su saboda ma'anar siyasa shine a gyara maka rayuwa to duka wannan zai samu ne idan an yi amfani da ilimi amma in aka koma kawai sarrai ke gudanar da al'umma to sai gaba a cinna komi kamar dai irin yadda muke yanzu mun yi watsi da koyarwar musulunci sarrai shi ke gudanar da mu ba ilimi ba wallahi ba ilimi ke gudanar da gwamnati ba kawai sarrai duk wanda yake kawai shine babba a wuri to sarrai shi shine dokan wurin amma ba mu da wani system da ke gudanar da Najeriya babu wata jam'iyya da take da wata manufa a ƙarƙashin ta take tafiya shi yasa sai ga wannan dan siyasa kaga ai na tarida wannan yana jam'iyya kaza in aka bata mishi da aka ce ba za ka tsaya takara ba 2023 sai ya fita sai ya koma ta jam'iyya wata jam'iyyar ma in ba a yi mishi ba sai ya dawo wata jam'iyyar wani lokaci sai ya koma wancan jam'iyya to kenan baka da wata manufa da manufa ai da a ce akan ilimi aka gina to kaga ba za a rika irin wannan rundun siyasan musulunci ya taɓi jihadi da umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka wanda shi kuma da wannan za a tunkuɗe ta'addancin duk wani ɗan ta'adda ƴan ta'addan nan kafirai ne wanda suke neman su hana musulunci sakat da jihadi za a tunkuɗe sharru yayin da al'ummar musulmi ke jihadi a yayin nan ƙarfi ke samun mata har su a duniyance suna cewa in kana son ka zauna lafiya ka shirya wa mutuwa shine jihadi mu a wurinmu za ka yi jihadi li'ilali kalmatin lahi domin kalman Allah ta ɗaukaka domin ka ba addinin musulunci kariya domin kai ma ka zauna lafiya yanzu da a ce kafiran nan muna jihadi ai ba su da lokacin da za su shirya mana makirce-makirce su haɗa mu faɗayen wuyan su haifar mana da Boko Haram su haifar mana da kidnappers ka ji an ce maka ana saukar da helicopter tana sauka da makamai tana sauka da abinci tana sauka da kuɗaɗe duk wannan ba makircin turawa ba ne to da a ce jihadi muka tsaida su ma gudun ƙwatan kai za su riƙa yi sai su tsorace mu saboda su suna son su gyara rayuwa ne, mu kuma muna son ne mu shahada mu shiga aljanna. To wanda ya ganka kana son ka mutu shi kuma yana son ya rayu, da ka dole ya lallaba ka dan shi ya rayu, kai kuma sai ka zauna lafiya. To umarni da ajiye kyau da hani akan abubuwa kuma za mu gyara ɗaiɗaikun al'ummar musulmi. Kullum ana wa'azi, ana faɗakarwa, ana nasiha, ana jawo hankali. Musulunci ya yi bayani ya halasta kasuwanci, ya halasta ijara, ƙwadugo, ya halasta buɗe 'yan kamfanoni, haɗin gwiwa da sauran mu'amaloli. Ga matasa ba su da aikin yi, to musulunci ya buɗe wata ƙofa. Kai matashi kana da ƙarfi, kuma ka yi karatu, kana da ilimi. Shi kuma wancan alhaji ba shi da lokaci, ba kuma shi da dabarar juya kuɗin nan. To ka zo a yi mubaraba, ni ga ni da ƙarfi da ilimi, kai kuma ga ka da kuɗi, ka kawo kuɗin ka mu shirya wata yarjejeniya ta gaskiya, ba cuta ba cutarwa. Ni zan je in juya kuɗin nan, abin da aka samu kai za ka ɗauki kashi ɗaya, ni zan ɗauki kashi ɗaya, kasuwancin ya ɗauki kashi ɗaya. Sai kaga al'umma ta magance matsalolinta. Inda a ce masu arziki sun ta fito da irin wannan dama, su kuma ɗaiɗaikun talakawa sun riƙe amana da gaskiya. Kana jin da zuban wuce ƙofofin talauci ba? Matasa da yawa suna son su yi aure ba su da hali, aikin gwamnati ya gagara, ga mutum ya gama karatun shi amma yana zaune ya zama problem a cikin society. To da a ce yau masu kuɗi sun fito da irin waɗannan dibarbarin, mu kuma a ce amana da gaskiya ta cika rayuwarmu, nisan tankariya ya cika rayuwarmu, to kaga nan da nan za mu kori talauci a cikin al'umma. Idan aka riƙe irin waɗannan nau'o'in kasuwancin da ƙwadugon da nau'o'in kamfanoni 'yan ƙanana da manyansu, aka gyara mu'amaloli, sai kaga abdaruriyat da an cin musu. Sai kaga abinci kafi ƙarfin shi, tufafi kafi ƙarfin shi, gidan zama kafi ƙarfin shi. Sai kaga kana cin abinci, kowa yana cin abinci da nama. Amma zuwa a cikin mu ne, idan da za a samu wanda zai kwana bakwai, duk abincin da zai ci sai ya ci da nama, sai mu riƙa nuna su da hannu, ha'ula imanallahu alaihim min bainina, cewa ka gan su nan ga sunan su ne Allah ya fifita. Kuma wallahi za mu iya kaiwa ga wannan, duk ƙasashen da kake ganin sun ci gaba, wallahi akwai talakawa, akwai talakawan da ba su da shi, amma an yi kyakkyawan tsari. Sai ka ga dai kafi ƙarfin abinci da nama, abinci dai wannan da nama kafi ƙarfin shi, ɗan juice ɗin nan da za ka sha kafi ƙarfin shi, fruits ɗin nan da za ka sha kafi ƙarfin shi, za ka gangan jikinka cikin lafiya. Amma ga yin kullum cikin rashin lafiya, saboda babu daruriyat, ballantana aje ga hajiyat, waɗansu abubuwa kuma wanda yake su kuma ba necessity ba ne, su kuma sun koma kamar a ce irin luxury ɗin nan ne. Ka ga mutum yana cikin luxury yana jin daɗi, akwai kamaliyat, duk mun kasa ma samun daruriyat, ballantana mu je ga waɗannan. To shi yasa musulunci ya halasta waɗannan abubuwa. Wai wannan duk muna kawo ne ka gane irin yadda musulunci ya cika, bai karɓan ƙari bai karɓan rage. Musulunci ya halasta mana daɗa ɗan abubuwa a cikin ababen ci da sha da tufafi da auratayya, wanda ruko da wannan shi kuma zai ƙarfi gangan jikinmu, zai gyacce ƙiran halittarmu, zai haifar mana da natsuwa da kwanciyar hankali. Yayin da mutum yake zaune da matarsa, kaga kullum suna dariya, kullum suna ɗebe ma juna kewa, in ya gaji taya mishi kyausa, in ba yi nan taya mishi abinci, in tana da buƙatuwar riga ya ɗinka mata, in tana da buƙatuwar kaza ya yi mata, in tana son ta je anguwa ya ɗauke ta, suna tafi a hanya suna wasa suna dariya. Dan Allah nan ba natsuwa ba ne da kwanciyar hankali? To sai musulunci ya harasa irin waɗannan abubuwan, ka gani? Sannan kuma musuluncin ya halasta kai idan ma kun samu sa'o'i da matar, to domin ka hutar da kanka ka hutar da ita, ba cuta ba cutarwa, to ka rabu da ita ka sake ta. Yau an samu saɓani daidaituwa ya ta'azzara, to shi kenan da ku zauna kullum tana Allah ya isa tsakanina da kai har abadan abadan, ba zan taɓa yafe maka ba, kai ma kana Allah ya tsine miki, ba zan taɓa yafe miki ba. To da akai ga wannan gaban ba gara a rabu ba, ita ta je ta nemi Allah ya zaɓi mata mafi alkhairi, kamar ka nemi Allah ya zaɓi maka mafi alkhairi. Dubi inda musulunci ya halasta yadda kuɗi da dukiya zai tashi daga hannun wani ya shiga hannun wani, ko dai ta hanyar gado, da gidan mahaifinka ne amma yanzu gidanka ne, ka ga inda dukiya zai riƙa sakuleci cikin al'umma, kai la yakunu dawlatan bainal aghniya minkum, ba masu kuɗi kaɗai za su riƙa tacaka ba. Akwai gado, akwai halaccin kyauta, akwai halascin in kai tsuntuwa ka tallata shekara daya baka sami mai shi ba aka ce kai amfani da shi amma da sharadin in mai shi zo ka biya shi abin shi akwai kuma sana'a kai sana'a a baka da motan wani ne amma da wani ya mishi wani aiki sai ya biya shi da motan sa duk musulunci ya halasta haka saboda a kasance dukiyar Allah tana kikewaye tsakankanin al'umma musulunci ya kula da haƙoƙa akwai haƙin Allah da ke wuyanka akwai haƙin annabi akwai haƙin alƙur'ani akwai haƙi na iyaye akwai haƙi na ƴaƴa akwai haƙi na miji akwai haƙi na mata akwai haƙi na makwabta akwai haƙi na gamagarin musulmi akwai haƙi ma na kafiri a wuyanka haƙoƙa guda goma duk musulunci ya tsara yadda za a kula da su kuma kowanne an mishi nagartaccen tsari kenan in dai ka bi musuluncin to ko kafiri ba zai zo wa Allah wadai da kai ba ko ka yaƙe shi kai jihadi akan shi kana son ya bi shari'a ya zauna lafiya in ya mutu wuta zai fada gara ka hana shiga wutan nan ko da ƙarfi da yaji to kaga sai ga kasance an zauna lafiya cikin walwala da kwanciyar hankali wanda yake babu zalunci babu ketar haji musulunci kuma ya kula da janibin haji ya nawa'a wato ya fito da ita nau'i daban-daban gwargwadon laifin mutum gwargwadon irin yadda za a tsaida mishi da haji akwai wanda hajjin shi har sai an kashe shi akwai wanda hajjin shi a yi mishi bulala akwai wanda hajjin shi a kulle shi akwai wanda hajjin shi a bashi tsoro akwai wanda hajjin shi a tasa shi a ce mutumin banza tabbaka ba mutane guri a kizake shi gwargwadon irin yadda mutum ya lafi gwargwadon yadda musulunci ya tsara haji wannan haddin da shi za a kiyaye alfarman al'umma saboda idan wani zalunce ka sai kasance ba dau maka fansa ba kaga kai ma kana iya labawa ka je ka karama to daga nan in ya kasance kayi mun narama wancan an mishi yarama wancan an mishi yarama al'umma ta tashi daga al'umma kullu rajama al'umma ta tashi daga al'umma amma in ana tsaida haji ana hukunci to an tsara al'umma sannan kuma za a tunkuɗa zalunci wanda zaluncin nan na haifar da ƙaiƙayi a cikin zakata yau ka zo ka fitar da hanyar ruwan gidanka ko hanyar bayin gidanka ta ƙofar gidana ina taka fitsari ina taka ƙazantar da fito daga gidanka wannan ba zai bani damuwa da tsakankanina da kai ba to amma in abin nan masu kula da harkar kiwon lafiya na ƙaramin hukuma suka zo suka ci haka ba daidai ba ne suka yi gyara shikenan sai mu zauna lafiya musulunci ya kula da yadda za a katange mutum daga dukiyar shi in ya zama susu ko shashasha kun lura in mutum ya zama susu ko shashasha musulunci sai fitar da hanyar da za a yi mishi hajjuru a kwace dukiyar in aiki yake yi a je ma'aikatansu a fitar da dokan da yake a je banki ko ya ga alati ba shi da haƙƙin da zai je fitar da kuɗin shi wani lokaci kuma bashi ake bin mutum ya zama sakare bai iya biyan bashi sai a kwace dukiya musulunci ya shar'anta rubutu domin documentin ɗan haƙoƙa shi ya sanya a nemi shaida a bada jingina a bada lamuni domin wai a tsara haƙoƙan al'umma kada haƙƙin wani mutum komin ƙanƙantar haƙƙin ya tozata a kuma buɗe ƙofofin mu'amala a buɗe ƙofofin amfanin juna a kuma buɗe ƙofan adalci da gyara rayuwa musulunci ya halasta cin bashi da aro duk ya halasta saboda a riske buƙatu na yau da kullum a kuma gusar da damuwa a cikin mutane saboda mutum yana son ya biya registration za a rufe amma ba shi da hali sai ya je ci bashi ta ƙarƙashin nan za a samu albarkatu da yawa kuma za a samu haɗin kai da dunƙulewa da ainihin abin nan musulunci ya fitar da ƙa'idoji da za a rarraba husuma yanzu an zo wannan yana cewa wani ne ya yi mun wannan yana cewa wani ne bai mun ba musulunci ya fitar da ƙa'idoji na adalci wanda za a kula da dalilai za a kula da bayyinat me fact ɗinka da kake nuni akan cewa wannan abin naka ne ko an cuce ka da qara'in abubuwan da za a lura da su an ganka da riga da babbar riga da 'yar ciki amma sai ka zo kace an sace maka wando sai aka ga wandan a wurin wani sai kace ga rigan ga babbar rigan ga a cikin ta kai kuma wannan ina a cikin rigan da ka dinka kace a ni ka wandan nake dashi to kaga wannan karina ce za a ce a wannan wandan na wancan rigan ne karina ce yawa tun musulunci ya fitar da irin waɗannan musulunci yace a gyara duniya a gyara lahira ai balance kada ka shagaltu da harkan addini zalla ba ruwanka da duniya ka shagaltu da harkan duniya zalla ba ruwanka da addini musulunci ya tsara yadda yake idan an ci garuruwan kafirai da yaki wani irin tsari za a yi ma a yaki kafirai in an ci su da yaki wani irin tsari za a yi ya kasance ba a zalunci ko da waɗanda ba su shiga addinin musulunci ba kirista ne yahudi ne maguzawa ne ai tsarin da yake ba za a cutar da su ba kai da dai sauran abubuwan da yake musulunci duk yayi magana akai idan ka kalli wannan sai kaga lalle musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum da Allah ya faɗi lalle musuluncin nan ya cika ko ina baya karban kari baya karban rinki to shi yasa idan ka fahimci wannan da kyau cewa musulunci ya riga ya cika komai kake tunani musulunci ya riga ya taba to sai ka gane a ce ashe kana da bukatun ka yi addini irin yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi to in ko zaka yi shi to sai ka fahimci mutane sun kashi kashi uku akwai mutanen da ke zurfafawa a cikin musulunci sun wuce wuri akwai mutanen da yake sun yi watsi da karantarwa musulunci akwai waɗanda suke tsakaitawa wanda yake sune suke kan tafarki madinci to kaga wanda yake watsi da koyarwa musulunci ya sassauta ba abin da ya dame shi bai ma daga kai dangane da koyarwar addinin musulunci to wannan shine musulunci ke kiran shi fasikanci fasikancin nan yana iya kai mutum ma zuwa ga kafirci akwai wanda yake fasikancin shi ya kai shi zuwa ga kafirci kamar wanda ya watsi da shari'ar Allah sallan ma baya yi azumin ma baya yi kaga wannan kafiri ne wannan kafiri ne a zancen wasu daga cikin malamai to akwai kuma shine mafi karanci dai mutum ya zama fasiki az-zalimi tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wanda yake tara haji na Allah to az-zalimi la'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadu wadannan ayoyin kawai sun nuna mana wanda yake sakaci yake watsi da shari'a yake watsi da dokokin Allah to ya fada cikin az-zalimai ya fada cikin la'annu kuma wanda Allah ya tsine musu har shine muka nakalto wata magana na Ibn Qayyim wanda ke nuni akan cewa duk wanda ke watsi da shari'an da Allah subhanahu wataala ya saukar wannan yana jefa cikin la'anan Allah da fushin Allah subhanahu wataala da alƙawarin mummunan makoma a cikin izafatul laban lafan fi musaidi shaytan haka abin da ya wajaba akan kowane musulmi ya riko da addini riko na gaskiya ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa haka Allah ya ga mu annabi Yahya to haka ake son kowane musulmi ya rike addini kam wato duk wani hadisi da kaji to kai bakin kokari kai aiki da shi duk wata aya da kaji kai bakin kokari kai aiki da ita ko a ne ko a in a din ne kai in a ne kai kokari ka bari amma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan cewa idan na umarce ku da abu to ku yi gurbanin abin da za ku iya amma in na hanya ku ku nisance shi ne gabaki daya wannan ya sanya har malamai suka yi ta kai komo shin wanne ne yafi sharri a ce kai ka ki ko a hana kai sai kai wannan mas'ala ce wacce take malamai sun tattauna akan ta sosai Ibn Qayyim ya magana a cikin al-fawaid dangane da wannan mas'ala cewa da a ce kai ka ki da a ce ka bari ka ki bari wanne ne yafi girman zunubi a wurin Allah karshe dai malamai suka ce a ce kai ka ki to ya fi girman zunubi a wurin Allah fiye da a ce ka bari ka ki bari za ka iya gane wannan idan ka kalli yadda aka ce ma Iblis yi sai ya ki kaga inda la'ana take bin shi daga nan har tashin alkiyama an ce ma annabi Adamu kar ka yi sai ya yi amma tun kafin a je ko ina aka ce Allah subhanahu wataala ya yafi mishi to da haka wannan duk zai nuna maka cewa dokokin Allah kar kai sakaci akan su kar kai wasa da su kar ka samu alkasalu kar ka samu al'ajabu wato gajiyawa ko kuma kasala wurin bin dokokin Allah subhanahu wataala babban abin da ke haifar da mutum ka ga yana watsi da shari'an Allah ko dai ya zama jahilci ga shari'ar Allah amma bai santa ba sai kaga yana takata shi yasa Qur'ani bai taba yadda ka zama cikin jahiliya ba fara ta kunan min jahili ko kasala mutum ya san wannan dokan wannan abu halal ne ko kuma wannan abu wajibi ne amma kasala yasa ba yayi wannan abu haram ne amma kasala yasa sai yayi a gajiyawa yasa sai yayi ko kuma ya kasance zuciyar mutum ta gurbace afimun qalbuhu zuciyar mutum ta zama gurbatacciya sai ga yana ta'addanci zuwa ga shari'a ko kuma a taswif kaga mutum ya tafatan ai in Allah ya jabar da insha Allah daga 2023 ai na zama mummuni kenan ai in Allah so in na gama jami'a na zama mummuni kenan zan fara kaza zan bar kaza zan fara kaza ko kuma ya kasance mutum yana kallon ai Allah ghafurur rahim sai ya taka dokokin Allah ya zama azzalimi ya zama fasiki ya zama dan wuta duk da gane ba yana nan yana zan ai wallahi ghafurur rahim eh wallahi ghafurur rahim amma kuma wallahi shadidul iqab اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم to wannan janibi na farko kenan na babin sako-sako dangane da addini janibi na biyu shine ketar haji wuce wuri kamar irin yadda yahudu suka wuce wuri wurin kiyayya da annabi isa kirista suka wuce wuri wurin soyayya da annabi isa sai qur'ani ya tattara su ya musu raddi yace ya ahlul kitabi la taghallu fi dinikum Yahudu suka wuce wuri suka kyamaci nana Maryam suka kyamaci Annabi Isa har suka ce Annabi Isa ma ba dan shiriya bane dan zina ne nana Maryam wai zinin shi tayi kaga wannan wuce wuri ne gurin kiyayya su kuma Kirista suka ce wallahi ba dan zina bane Allah ne ko kuma dan Allah kaga duk sun wuce wuri sai Qur'ani ya hada su duke ya musu raddi yace kasu haka har muka nakalto maganar al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa da tafsirin da yake na cikin suratul ma'ida da cikin suratul nisa ya ahlul kitabi la taghallu fi dinikum in mutum ya duba zai ga maganar mai kyau da yayi a gurin to cikin alamu ko kuma irin ababen da idan mutum ya riko da su zaka gane wane ya zurfafa addini shine idan kaga mutum yana wajabta abin da Allah bai wajabta ba irin ɗan zakin nan da zaka ga su dauki wani kankanin abu su zo su ce muku wajibi sai an yi in ka duba qur'ani babu wajabcin nan in ka duba sunnonin annabi babu wajabcin nan to wannan guluwi ne wuce wuri ne a cikin addini kuma tashri'i ne ma duk wanda ya adkan shi a matsayin wannan yin adkan shi a matsayin Allah ya zama mushriki ko kuma ya zama dagutu haka nan cikin alamunta zaka ga mutum yana haramta abin da Allah ya halasta irin dai yadda yahudi da kirista suke yi yahudi sun rike malaman su da jagororin su ababen bauta koma bayan Allah da manzon Allah karanta wannan aya Ali bin Hatim yake cewa manzon Allah to ai ban san kirista na bauta mu malamai ba sai manzon Allah yake cewa ba su halasta muku haram ba su haramta muku halal yace duk suna yi yace to ai jinsu da kuke annin shi ne bautan da kuke musu to idan kaga mutum yana haramta abin da Allah ya halatta wannan alama ne na guluwi wuce wuri a cikin addini mutum ya halaka ya tafi sannan cikin alamu da ke nuni akan mutum ya wuce wuri shine kaga mutum ya tsananta ya zafafa ya maida ibada ta koma uquba ina irin waɗanda zaka ga suna wata irin sujada in ya miƙe kadan ya rige ya kwanta na rantsa muku da Allah wannan guluwi ba haka manzon Allah ya shar'anta sujada ba in ka ce ya miƙe 20 ko 30 da irin wannan sujada ba zai iya ba amma manzon Allah ya kai musu sujada ya dare daya a sujada yana kuka ga Allah subhanahu wataala ta irin wannan sujada zaka iya awa ɗaya ko awa biyu wannan ibadan sujudan ta tashi daga ibada ta koma uquba ta koma uquba yana asartar da kansa ka dan shi ya miƙe ka dan ya kana dan taban shi ko zai faɗi ya kwanta wannan guluwi ne ba buƙatuwar sa za ku muka ga gani irin waɗannan ɗabi'u a cikin matasa da yawa har a cikin hadisi manzo Allah yake cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku tsananta makawunanku fa yushaddidu Allahu alaikum sai Allah ya tsananta muku ashe duk wanda ya gulumi ya tsananta makan shi abinda Allah bai tsananta ba to haka nan Allah shi ma zai tsananta mishi dubuwancin kissa da Allah ya kawo mana a cikin suratul baqara inna Allaha ya'muruku an tadhbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya kun ji an faɗi sifanta kun ji an faɗi launinta kun ji an faɗi girmanta to amma da yake ɗan tsanani ne to shikenan mun ji to a roƙo mana Allah ya gaya mana sifanta ya roƙo mana Allah ya gaya mana budurwa koko bazawaran saniya koko tsohuwa haka suka yi ta'azabtar da kansu da ƙarshe dai Allah ce fa zabaqu hawa ma kadu yaf'alu da ƙyar suka sha da ƙyar suka samu dama suka yanka wannan saniya har karkashin nan ne muka nakalto maganar Ibn Qayyim da yake cewa duk wanda ke tsananta addini to cikin kofofin da ke sanya Allah ya tsananta ma bawa wato akwai matasa da dama sun fada cikin tsanani ne saboda tsananta addini da suke yi kuma tsanantawan ba ta da ilimi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana cikin khutba sai ga wani mutum a tsaye sai ya tsaye da khutban yace wancan waye aka ce manzon Allah ai wancan shine Abu Isra'ila laqabin shi ne akwai sunan shi Ibn Hajar ya kawo sunayen da ake kiran shi a cikin Fathul Bari da sabanin malamai aka ce ai Abu Isra'ila kenan yayi alwashi ne shi ba zai zauna ba yau kwata kwata ba zai zauna ba sannan ba zai shiga inuwa ba sannan ba zai magana ba sannan kuma yau yana azumi Allah jikan Abu Isra'ila radiyallahu ta'ala anhu annabi ya ce wannan tsanani ne mene aje a ga mu Abu Isra'ila ne guri ya zauna kuma ya shiga inuwa yayi maganar shi amma azumi dai bautan Allah ne wannan ya ci gaba amma duk wadancan tashaddudi ne babu dalilin sa manzon Allah ya hana har shine Ibn Hajar da yake sharhi akan wannan yace duk abin da zai cutar da gangan jikin mutum to shari'a bai yarda ba ko tafiya ne babu takalmi kasan zai cutar da kai to a wannan lokacin shari'a ba ta da kai wannan tafiyan ba ga hadisin nan na Aisha da wata mata ta shigo manzon Allah ce wannan fa sai aka yi ta gaya mu annabi labarin ta ai wance kenan ai kaji irin ibadanta kaji irin ibadanta sai annabi ya ji ta wuce mu sai annabi ya ce ma abi a hankali alaikum ma tuqiquna min al'amal fa dauki dan abin da zaku iya yi abin da yake zaku dawo mu shekarar shekaru kuna yi to shi zaku dauka Allah baya gajiyawa sai ku in kun gajiya a wani hadisi kuma manzon Allah ce iyyakumul ghulu akhirdun ku da yin guluwi saboda abin da ya halaka mutanen da suka zo kafin ku shine zurfafawa a cikin addini cikin alamun da zaka gane mutum yayi ƙari a cikin addini ko kuma ya zurfafa ya zurfafa cikin addini shine kaga mutum yana ƙari akan adadin da shari'a ta kayyade kamar irin mutane uku nan da suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace shi ba zai ƙara yin bacci da daddare ba zai ci kiyamul layli ba haka sannan manzon Allah ta bada shi ba kiyamul layli shine a danyi bacci a taba sannan a tashi ayi kiyamul layli wani yace ba zai sake shan ruwa da rana ba zai ci azumi ba haka manzon Allah ya zo da shi ba ayi azumi wata rana a sha ruwa wanda yace ba ruwan shi da aure manzon Allah ya ce ba haka nace ba ayi aure kuma a kusanci Allah to duk wanda kaga yana ƙari akan abin da shari'a ta zo da shi to wannan mutum yayi gulumi haka nan duk wanda kaga yana haramta ma kansa daruriyat abubuwa masu daɗi na rayuwa shi bai cin abu mai kyau shi bai shan abu mai kyau shi bai sanya kaya masu kyau shi dai kullum yana nan a cikin walaka wajagau haka to irin wannan guluwi ne a cikin addini kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min arrizq sai Allah ce kul hiya lil ladina amanu a gaya musu cewa wannan dadin rayuwar ma na masu imani ne fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah sannan cikin alamun da zaka gane mutum ya tsananta addini shine kaga mutum ya kausa samu waɗansu mutane ko ya kausa samu wani mutum ba tare da wani dalili ba shi wancan mutum kila ya taba yin laifi amma ya tuba ka ce ni ba ruwana ko ya tuba wallahi kawai wannan dan mutum ne dan bid'a ne ba ruwana da shi ai kungiya kaza in bid'a ne duk kafirai ne a'a wannan alamar tsanani ne kaga ko ɗan shi'a da muke kyaman su wallahi mun gamsu cewa ba duka ɗan shi'a ne kafirai ba akwai ɗan shi'a kuma shi'ancin suke amma Allah ba kafirai bane ba kafirai bane Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah akan zo mishi da batu akan cewa wani yayi abu kaza yayi abu kaza yayi abu kaza duk na kafirci yakan ce kai ciwo da san san abin da na sani to da kafirci ya hau kansu amma jahilci ya sa kafircin bai hau kansu ba kun gani jahilci yana daga cikin mawani'i takfir abin da ke hana a kafirta mutum sai mutum ya aikin kafirci amma kuma bai zama kafiri ba kamar mutumin da ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka wannan ba kafirci bane amma ya kafirta bai kafirta ba kamar mutumin da ya ce in na mutu ku kona ni toka na ku barbada a teku na da dazuzzuka aka tambaye shi dalili yace saboda yana tsoron kada Allah ya hada shi ya tada shi duk wanda yake jin Allah ba zai iya tada shi ba idan ya mutu wannan ba akidan kafirci bane amma tsoro ta sa yi haka sai kuma Allah ya gafarta mishi ba maganin yanzu ya zama kafiri bane kila an fahimta shi yasa shi abin nan Sheikhul Albani da yake bada bayani akan ƴan kaushi na ƙasar Misra yace lokacin da yaje ƙasar Misra dalibai suka zo suka cincirundo a gaban shi suka ce Allah gafarta mallam littattafanka da su muke amfana muna kaza muna kaza muna kaza yace yayin da aka zo za a yi sallah kuma sai suka kirin shi sallah suka kirin shi sallah yace kun san dalili saboda bana kafirta wanda suke kafirtawa baya kafirta wanda suke kafirtawa haka yace mu na kasha da su ɗan boko haram ɗan garin Misra duk irin shawo kansu cikin kwana uku Allah ya gafarta masa manzo Allah yana faɗi a cikin hadisi cewa zaka ga su irin waɗannan mutane khawarij sai kaga suna kashe musulmi suna kyara kafirai in an magana sai ai waɗannan musulmin ai duffa su kai ne irin yadda Usama bin Ladin ya fito yana cikin kokari a yaƙi gwamnatin ƙasar Saudiya a daidai lokacin da yake ga Isra'ila nan bai jiya yaƙe ta ba aka kirkiro wata Usama bin Ladin akan ƙarya aka zuzuta shi aka tallata shi kamar wani babban malami a duniya in ya fatawa fatawar shi fina al-Allama bin Bas ko Usaimi wai amma abin da yake kira akai babban abin da yake kira aje a yaƙi gwamnatin Saudiya dan gwamnatin musuluncin ma da koda da kwarakwari a ciki a ƙara rusa ta a daidai lokacin da yake Isra'ila a gurin shi za ta zauna lafiya America za ta zauna lafiya Faransa za ta zauna lafiya sifan daidai manzon Allah ya fadi akan khawari suna yaƙan musulmi suna kyale sauran mushrikai cikin alamu da ke nuni akan cewa mutum ya tsananta a cikin addini zaka ga mutum yana yawaita magana in ya dauki matsala ya ta kwakule-kwakule a cikin ta ko da ilimi ne ya ta tambayoyi marasa kan gado bayan a cikin hadisi manzon Allah sai sanya cewa wanda nafi kiyayya da gaba da shi a cikin al'umma shine as-sarsaruna masu yawaita magana masu tadin tsiya wal mutashaddiduna wal mutashaddiquna da masu kwakule-kwakulen magana wal mutafaihiquna da kuma masu girman kai manzo Allah sai ce bana kaunun su sam annabi bai kaunun su su ne wanda yazo a cikin sahih muslim cewa ya taqaffaruna al-ilm suna kwakulo ilimi irin ilimin ma din na masu zurfi sai sun kwakulo ila an gane sai ta wahalar da al'umma ta kawo masail masaloli masu wahala sai ta wahalar da al'umma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin addan badin tambayoyi kuma manzo Allah dama yi hanya kan tambayoyi duk tambayin da zaka yi akan zatin Allah haramun wuce wuri ne guluwi duk tambayin da zaka yi akan abin da bai da wata fa'ida ko a islamiya sai kaga wani malami ya ba dalibai assignment wai aje aka mishi sunan itacen da annabi adam ya ci to aka ga maka sai kai mini sai kara maka imani me amfanin wannan itacen ko kuma aje a rubuto mishi sunayen ashabul kahfi da kasan sunayen sahabbai a cikin basharin da janna wai ashabul kahfi ko me amfanin su wani ma ce har da karan sai an samu sunan shi a ce sunan shi wicked ne ko menene sunan shi ofu wai a samu sunan kare to dan Allah ko karan an gonka san sunan shi me amfanin shi sunan shi dai kare ko kawai a bashi kare so irin wa'annan tambayoyin da ba su da amfani duk yana daga cikin gulubi ko kuma tambaya a babin isgilanci bari a yi a walakanta malami guluwi ne ko kuma irin matsalolin nan da ba su faru ba kwata-kwata ba su taɓa faruwa a duniya ba sai wani ya zauna kawai tunanin to let's assume da abu kaza ya faru kawai sai tura a social media ina hukuncin abu kaza bai faru ba to duk wannan guluwi ne shi yasa muka kawo maganar Ibnu Qayyimi a cikin Madarijus Salikin wanda ke magana akan cewa duk wata shari'a ta Allah to shedan yana da kofofi guda biyu da yema mutane tunniki a wurin ko dai guluwi wuce wuri ko kuma lakwalako irin na farkon can duk wata shari'a da ka gani na Allah sai da shedan ya zo ya daku ko dai ya hana wani ko kuma ya sa wani yayi amma ya wuce wuri ya fada cikin halaka cikin alamun da ke nuni akan cewa mutum ya guluwi shine za ka ga yana fito da shugabanni alhalin manzon Allah ya ce za ku ga waɗansu shugabanni suna fifita kanku a kansu suna fifita kansu a kanku manzo Allah sun ke cewa suna zaluntan ku har annabi yake cewa la ya taduna bi hudaya ba sa shari'a da shari'ata ba sa sunnantuwa da sunnata yace a cikinsu ne za ga waɗansu mutane suna da zukatan shaydan rijalun qulubuhum qulubu shayatin zukatan shaydanu suke da shi fi jismani insin amma a gangan jikin mutum sai sabai suka ce manzon Allah in mun ga irin wadannan mu yaƙe su kawai annabi ya ce a tasma wa tuqi'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha maluka amalaka fasma wa ati' ko da ya zalunce ka ya rika dukan ka ya rika kwace maka kudi to in ya faɗi gaskiya ka saurara kuma in yi umarni da mai kyau ka yi aiki da shi in ka duba kitabul imara a cikin sahih muslim hadisi irin waɗannan suna da yawa to amma mutum sai ya ga kawai to innan shugabannin tunda dai azzalimai ne wallahi a yaƙe su ka wannan alamun gulubi ne a cikin addini da haka mutum ba zai fita daga waɗannan fitintunu guda biyu ba ko dai gulubi ko lakula ko ƴancan har sai ya samu nagartaccen ilimin addini ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bi tafarkin magabata na ƙware kamar yadda faɗin Allah subhanahu wataala wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ya tabbata ku yi hakuri don yin mukarkar wannan karatun ga baki daya cikin dalilan da ke kawo gulubi akwai jahilci mutum ya jahilci qur'ani ko ya jahilci sunna ko ya jahilci yanayi na yau da kullum ko ya jahilci yanayin yadda zukatan mutane suke sai ga mutum ya tsananta addini akan wannan sannan cikin dalilan sai ga mutum yana kauda kai daga malamai shi yasa shaytan in yana son ya bacin da mutum abu na farko da zai fara susa mishi shine sai fara bata mishi malamai sai a fara nuna maka wannan malam ka gansa nan duk malaman gwamnati ne duk malaman gwamnati ne ai shi yasa ni ba ruwa na da su wallahi shaytan ya maka tabayyin bacin da kai komin kuskuren malami kafin ya kuskure dai kila yi daidai goma to sai ka ce ba ruwanka da shi to in ba ruwanka da malami wani zaka yi ruwa da shi ina za ka rika samun shiriya sai dai shirin shaytan kun fahimta jama'a shi yasa idan iblis yana son ya bacin da mutane kawai sai kaga yan boko haram sun keɓe kansu ba su da wani bijimin malami guda ɗaya sai dai ya su suke ma junansu fatawa sai bacin da su sai kaga waɗansu sun ce su ne yan hijrat wa takfir a Niger state ina babban malamin su ba su da babban malami sai dai ya su ne za su rika ma kansu fatawa to ko kai a yanzu in shaytan na son ya bacin da kai sai nuna maka to ai kai duk malaman nan ma munafiƙai ne akwai ɗansu ‘yan uwa da na tuna matasa. Bismillah. Da suka yi ta shekarun baya can suka yi ta ganin aiwa innan malam wallahi duk munafiƙai ne sun kiyarda a je a yi jihadi. Duk munafiƙai ne. Haka suka yi ta siman ga malaman da munafiƙai ne. Amma yayin da suka zo wurin suka yi aure sai ga shi sun lalace sama da yadda suke ganin waɗancan malaman sun lalace. Ashe malaman ba munafiƙai ba ne. Saboda malaman jiya sun yi yau ma suna yi gobe ma in Allah ya yarda su su ko sai kasance kuma waɗansu daga cikinsu ma sun maida hankali akan neman duniya kawai harkan addinin ma sun yi watsi ne shi amma jiya suna ganin waɗancan malaman munafiƙai ne sun ki yin jihadi na gaya muku a cikinsu ne aka samu wani zo same ne ya ce mun yi wani karatu ne a cikin kitabut tauhid to malam wannan karatun da muka yi ba ka ganin lokaci yayi da zamu yaƙi mutanen nan na ce suwa ne ke ne ya ce waɗannan kafiran azzaliman na ce kana ganin mun tsaida musu da hujjan da ya kamata mu yaƙe su ya ce ai malam an tsaida musu da hujja a je a yaƙe su na ce to tsaya kai yaushe ka samu wannan fahimta ya ce ai kamar shekara uku kenan na fahimci wannan gaskiya sai na ce to kana tsammanin yanzu da a ce shekara huɗu baya kai ma wanda suka gane wannan fahimtar sun zo sun kashe ka ne yanzu sai ka shiga wucin jahannama kana ganin an maka adalci ya ce ba yi mun adalci ba to amma da aka yi haƙuri yanzu ba ga shi ka gane ba ya ce eh ni ce to kai kana ganin sauran al'umma ba su da buƙatun a yi haƙuri su su gane ya ce a to in haka ne eh to a bi a hankalin sai ya gamsu a gani to cikin dalilan da ke jefa mutane a cikin wannan akwai kauda kai daga malamai sannan san rai yana jefa mutum san rai ga malaman amma kuma san rai munajjid ya kawo ta kissa na waɗansu mutane guda biyu da suka zo majalisin Shafar Albani al-Allama Muhammad Nasiruddin suka zo majalisin shi suka ce Shaikhul Albani ku in bid'a ne wai Shaikhul Albani ne dan bid'a ku ne kuke raba shi kuna cewa wai kafirci ya kaskashi biyu akwai karamar kafirci akwai babban kafirci karamar kafirci ba ta fitar da mutum daga addini haka nan akwai karamin zalunci ba ta fitar da mutum daga addini Shaikhul Albani ya ce a wannan ba mu muka faɗi ba shari'a ta faɗi suka ce a'a sai Shaikhul Albani ya ce to ku ɗauko min wannan garibul hadith ya ce ku buɗo min zalama da aka budo zalama sai gashi ibnu al-asir ya kawo wata addu'a ta annabi sallama allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira yace to ku fassara mu wannan idan kace duk inda aka ambaci zalunci kawai kafirci aqidan khawarij kenan cewa zunubi kawai kafirci ne to yau ga annabi yace allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira ya allah na zalunci kaina kuna nufin yanzu annabi yana nufin ya allah na kafirta babban kafirci haka annabi yake nufi allahumma inni kafartu kufran akaba kufran kabiran sai ɗaya daga cikin su yace subhanallahi yace to na gani na janye ɗaya daga cikin su yace ba wani kowayo ake so a yi mana duk zalunci kawai kafirci aka ce ka lura fa da abinda manzon Allah ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran yace yana nan akan bakan shi manajib yace shi wanda ya bada wannan labarin yace karshe wannan mutumin dai shi a ya zama karshe ma rubeyi wannan jahilci ne da rashin malamai hawa ce kawai san rai ne in mutum ya ga gaskiya yake karba cikin abin da ke kawo guluwi shine mutum ya rika alfahari da kanshi yana ganin kamar ya fi kowa fahimta yana ganin to dunnan gurin ai na fi su ilimin masalar hadis dunnan gurin na fi su ilimin kaza na fi su tarin littafai to sai ne shine al-imam al-barbahari ke cewa mas'alan sunna ba mas'alan tarin littafai bane matsala ne me ka sani na shari'a me kai aiki da shi a shari'a ba matsalan wai ka tara littafai ne ya cika masallacin nan to sai menene maktaba mafi girma a duniya ina ga ingila take ko a america ko maktabatu zahiriya zahiriya dake kasan sham bata kai maktaban america yawan littafai ba to shikenan sai a ce to america suna kan gaskiya kenan dan haka matsala ce take daina alfahari da zurfin ilimin ka ko kai ka dade kana yi ko kai ne kake da tarin dalibai wani in ya ga yana da dalibai cikin masallacin nan da kari sai ya rika ganin wallahi dole kowa ya bi dole kowa ya tafi akan fahimta ta duk ba wannan masalan bane me ka sani a shari'a me kai aiki da shi a shari'a me ka tabbata akan sunna maganan kenan kuma kana kaskantar da kanka ga Allah dan duka ga aikin naka kan Allah da dama yake karba sai ni Allah zalunce ka ko da ka abubuwan nan mutum ya daina alfahari da kanshi kana jin wani ne mu ne kaza mu ne yan kaza mu ne yan kaza ila an fahimce ni da kyau shi yasa ne ina amfani da wannan da babban murya yan uwa ga mu nan wani ta'assubanci da wani malami shi kadai din malami wallahi duk bai taso ba tsakankanin ka da malami eh ka mutunta malami wannan yana da kyau sosai har rike mishi takalmi ana iya har wanki ana iya mishi duk shari'a ta yarda har hidima ana iya malami duk shari'a ta yarda al-imam al-ajuri ya kawo a cikin wannan littafin akhlaqul ulama duka ya kawo shi amma wani ta'assubanci da malami cewa yanzu malamin ka yayi kuskure wani ya mishi raddi kai kuma idan ka yi rufi ko ta halin kaka duk wanda yayi malamin ka raddi wannan ya zama mutum banza kai ka fada cikin darani Allah shi ne ta dinka cikin matsalan da ke haifar da wannan shine yakan samu asali daga wancan gurur din ne shine ihanatul akhari wajhudahu sai mutun ya rika rena wadansu yana rena kokarin su shine har sai kaga wani ya rena manyan manyan malamai sai kaje yana fadin cewa in aka ce al-imamu malik al-imamu ahmad bin hanbal sai ce hum rijal wa nahnu rijal wai su ma mazaje ne wai mu ma mazaje ne bai san cewa wani namijin ba namiji bane wallahi wani namijin ma mace ta fi shi wai a gaya ma mutumin zamanin nan wai sai ce al-imamu ahmad ai namiji ne shi ma namiji dan Allah yanzu ana ta kan al-imamu ahmad namiji ne kai ba abin kunya bane ma ka zo ka ce kai ma namiji ne wallahi tallahi ya kamata ne ka dauka ma kai ni ba ma mutum bane in aka ce ga al-imamu ahmad bin hanbal ko al-imamu malik ka dauka to ni ba ma mutum bane kenan saboda in ka auna da tsarkin ku da tsaftan ku da cikan ku da nagartan ku da kusancin ku da gaskiya da ilimin ku zaka ga aibe maka kamata ma ka kida kanka to wannan alama ce to sannan kuma cikin alamomin zaka ga mutum yana wanda ke karkatar da janibin nasoshin da suka zo na wa'i na narku shine sai ga ya fi tsananta abubuwa shi ko ita ko shari'ar musulunci ta zo ne ga janibin wa'id ga janibin wa'ad nasoshi da suke magana akan mummunan alƙawari da Allah ya yi ma masu laifi da nasosa da suke magana akan kyakkyawan alƙawari da Allah ya yi ma mutane kirki to haka za ka rika tafiya kana waigawa nan kana waigawa nan amma in ka ce kawai can in ka kalli can ba za ka kalli nan ba to za ka tabi in ka kalli janibin al-khawf ka fada cikin gulubi in ka kalli janibin ar-raja ka fada cikin al-kisfu wal-khuruj an-ta'a cikin abubuwan da ke haifar da gulubi shine al-ajala wa adamu ta'anni garaje da gaggawa da kin jin abu sannu sannu wannan dalilin ya sani abinda muka yi kudu ba kenan shekaran jiya akan gaggawa da garaje ban ma buga misalai ba insha Allah ta'ala zamu buga misalai a wata kudubar da za ta zo cikin abubuwan da ke haifar da guluwi shine in an maka ba daidai ba kai ma ka kasa hakuri ka ce zaka maida ba daidai ba wannan shi ya haifar da guluwi a kasar Misra lokacin da Shukri Mustafa ɗan alƙa'ab ɗan mai nasarsu ɗan ikhwan zamanin Jamal Abdul Nasir a 1964 zuwa 1975 lokacin da ake tafafa tukan kafa gwamnatin musulunci a Misra har sai da ta kai ga an kafa gwamnatin musulunci ana ta murna an kafa gwamnatin musulunci kawai sai ga Jamal Abdul Nasir ya juri kuma shi yana daga cikin 'yan cikin ikhwan na kusa yayi ta sa ana kamo malamai da dalibai na ikhwan yana azabtar da su to wannan ya sanya da aka kai wannan Mustafa Shukuri din cikin gidan yari abin yana daure mishi kai irin yadda ake azabtar da su yana tunanin yanzu Jamal Abdul Nasir wanda muke fafutukan nan tare shi ne ya fa'iya samu wannan mummunan tunanin yana mai yahudu aiki daga nan sai ya fara tunanin cewa to in haka ne ma siyasan ta zama haramu in haka ne ma aikin gwamnati ya zama haram karatu a jami'o'i sun zama haram daga nan aka samu boko haram a kasar Misra to sai suka ga to irin matakin da za su dauka su ma a fara fito na fito da shugabanni irin yadda suke zaluntar su su ma su rika mai da martani to wannan na daga cikin abin da ke haifar da guluwi abin da ya wajaba akan ka kamar waɗancan hadisan da muka kawo a farko ko da shugabanni sun zalunce ka kai Allah ya isa haka manzon Allah ya ce ku ba su haƙƙin su ko kuma ku nemi naku haƙƙin a wurin Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cin abubuwan da ke haifar da guluwi shine makirci na Kirista da Yahudu sai su samo ina ne hamasa a cikin musulmi ina ne kishin addini sai su ta zuga shi sai ta zuga shi sai ta zuga shi su ba shi makamai su ba shi waye su ba shi waye su ba shi waye su nuna wallahi ka ku yarda wallahi ka ku yarda wallahi ka ku yarda har sai sun sa mutun ya koma cikin guluwi ya halaka haka suka yi ta a kasashen duniya in ka tsama ma Najeriya da muke ganin wannan a zahiri ko Boko Haram wani daga cikin wanda ya tuba yake cewa kafin su kai ga yin yaki da gwamnati sai da aka dauke su masu kula da harkar makamai a cikin Boko Haram suka dauke su suka kai su wani guri suka nuna musu irin makaman da suke da shi ga bindigogi ga harsasai ga waye ga waye ga waye ana tsoron kwana biyu a yaƙi da gwamnati suka samu ƙarfin gwiwa cewa akwai wadatattun makamai ba matsala kawai suka ƙirƙiri yaƙi da gwamnati a ranar da za su je su ɗauki makamai sun je wurin wayar ba ko ɗaya kuma ɗaya daga cikin ɗaliban shi Muhammad bin Yusuf na kusa shi ne ke kula da harkar makaman nan ashe ɗan koren Yahudu da Kirista ne suka kusanto da shi zuwa gare shi suka yi ta zuzuta shi suka yi ta nuna ai shi ya isa suka nuna mishi makamai ashe din na ƙarya ne ranar da yake son makamai ba makami ko ɗaya a lokacin nan shi wannan ɗan uwan da ya tobe ya ce mana a lokacin Muhammad bin Yusuf ya ce kai kowa fa ya ta kanshi ba makamai kowa ya ta kanshi kawai shi yasa shi ma koma ai bo yayi li qadiya Allahu amran kana wa qila shekaran kanshi din makiya addini su suka yi ta zuga shi ba duk daga baya mun samu sirrin ba cewa su wannan wane ne sunan arnan nan duk su suke ta zuzuta shi su telefon an juma su wane ne in an kama shi ba shi ke fito da shi ba to wannan na daga cikin abubuwan da ke kawo guluwi bari mu tsaya a wata gaba nan kawai saboda yanayi na lokaci cikin cututtukan da guluwi ke kawowa shine duk wanda ya dauki addini da tsanani to nan da ne yake gajiyawa manzon Allah ya ce inna dina yusur wa lan yashadda ad-din illa ghalabahu addinin nan ne sauki ne duk wanda ya tsananta addini to sai addinin ya zama shi kiki kaka burin ba ku misali don ku gani akwai wani bawan Allah na san shi sai ya kasance idan yana tafiya saboda tsabar tsananta addini idan yana tafiya idan ya bi wannan hanyar yana tafiya can daga nesa sai hango wata mata da hijabin ta kila ma da niqabi to wallahi tallahi ba zai bi hanyar ba sai ya juya kun fahimta sai ya juya saboda kawai shi kar su abin nan da mace idan da bai shiga wani masallaci kila ya leko ta window sai ya hange mace baya ƙara sallah a masallaci wallahi ina gaya muku duk ran da ya miƙe zai bayani dama idan an gan shi ya zo ya miƙe zai wa'azi a masallaci duk mutanen masallacin sun san kawai kafin a tashi yan kowa sai ya zama dan wuta kowa ya san wannan kafin a tashi duk hanyar da ya san zai biya kai kauta sai ya bi wallahi ba zai kai ka aljanna ba ina to inda nake so in kai ku ku gane sharrin tsananta addini sai da ta kai ga mutumin nan da shekaru suka tafi sai kasance duk inda ya san zai ga ƴan mata sai ya je ya raɗi a wurin zai zo ya ce bari dan je makarantar islamiya kaza ya kai ziyara kawai yana son ne kawai ya je shiga ajin mata ya je ya musu darasi ya ce zai tambayoyi wace ce san kaza mata suna malami na sani kawai wannan sai rika jin wash ya samu natsuwa me ya jefa cikin wannan fitina kai karshe dai sai da ya rika jin maza me ya jefa cikin wannan fitina alghulu tsananta addini mace za ta wuce ka wuce a dinka ko a ɗakin ka ba an kuka je ɗawafi Allah ya jarabci imanin ku ga mace ga ka kuma aka ce ka ji tsoron Allah to haka nan ko a Najeriya ga mata ga maza amma kowa ji tsoron Allah shikenan to ya tsananta addini in yaga ɗan yara ɗan ƙanana mata haka sai kama hannun su kuma gwiwitawa kasan ya faɗa cikin tasu da bala'i walan yashadda din illa zalabu karshe ma sai da yaje ce wai ya aure aljana ya kake kwaɗi da matan wai in yana son ganin matan shi wai sai ya kira wata yarinya sai ya mata wai ruqya wai sai jinnin ta ya tashi sai ya ce mata ta je ta kira mishi matan shi saboda haka sai mu'amala da wannan yarinya a matsayin mai matan shi wannan yashadda din illa galaba wannan ina gaya muku ne saboda kar gobe rayuwa ta kai ka tsananta addini sai ka faɗa cikin irin abin da wannan ya faɗa Allah ka shiryata da mu sannan cikin matsalolin da buluwi ke haifarwa zaka kana jin haushin mutane sai ka kana yawan kora mutane daga rahaman Allah manzo Allah sun yi wata kuduba ya fasata da aka tsananta sallah yace inna minkum munafiri akwai daga cikin ku masu nisanta mutane daga rahaman Allah in za ku yi sallah ku dinyi shi sai sasesi cikin matsalolin sai ya kai ga ka rika taurayi haƙoƙi na wajibin da ke wuyanka annabi ya ce li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li rabbika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu to in ku shagalci da ba Allah haƙƙi amma ka taurayi haƙƙin iyali ka taurayi haƙƙin karan kanka wallahi abin tuhuma ne a gaban Allah duk wanda ya zalunci ran shi ya hana ta abin da ya wajaba ya bata sai Allah ya tuhume shi cikin matsalolin gulumi mutum yakan bacar da rayuwar shi ne a banza dan Allah bai ba shi rada sai ma dai zulmi yakan raba kan al'umman musulmi jibin da boko haram ta raba kan al'umman musulmi iri iri ta raba kan al'umman musulmi aka kwashi matasan mu wanda ne yi wakila da suna rayuwar su da mun ci gajiyar su masu basira alaman mu ne makarantar alqur'ani amma aka kwashe su suka yi ta daukan mutane kafirai sai kasance in baka da ra'ayin su ma sai aka shika al'umma kan ta yaro sannan cikin matsalolin gulumi shine yakan kai mutum ga halaka annabi ya ce halakar mutanabbi'un masu zurfafawa masu gulumi a cikin addini sun halaka so uku annabi ya faɗi wannan sannan kuma shine zaka ya kai mutane zuwa ga at-takfir a riƙa kafirta wasu to ala ayyi hal sauran bayanan suna da alaka da misalai amma insha Allah ta'ala waɗannan misalan za mu riƙa yin su lokaci bayan lokaci akwai guluwi a cikin aqida ibnu taymiya yayi magana su a cikin al-aqidatul wasatiyya guluwi a cikin aqida ya kawo matsayin ahlus sunna akwai guluwi a cikin tsarki waɗansu su ta tsarki shedan na samu su shakkan ai ba kai ma tsarki ba ai wannan tsarkin bai yi ba su ta bannan ruwa akwai guluwi a cikin alola sai mutum yana cikin alola har ya kai hannu kai anya na mai bismillah kai ban yi ba sai ya dawo farko guluwi ne wannan shari'a ba ta yarda da shi ba a cikin sallah akwai guluwi kaga wani ya zo sallah ibnu qayyim ya tattauna a cikin su akan su a cikin igafatul lahfan haka nan ibnu jawzi ma tattauna a cikin talbiyatu iblis mutum ya ci sa makan shakka ana cikin sallah sai kaji mutum ya saki wani kirkiran Allahu akbar wai shedan ya nuna shi ai dazu baka kai kabarin harama ba kai ninya ba kuma kawai sharri ne irin na shedan wai an yoyi nuna bi kabarin harama ba a cikin tilawa ibnu qayyim ibnu jawzi ne ko ibnu qayyim ɗaya daga cikin su yace har sai da ya ji wani har sai da ya rika yin kaki wai yana son ya fado lar bali ghayr maqbub alim walab sai da ta kai ga yana yin kaki guluwi ne talbiyatu iblis ne ba gwaninta bane cikin sallah guri kusu'i ne in baka iya bane ka koma gurin malami ya koya maka ba imani bane wannan ko kuma kaga wani yana cikin sallah sallah ce nisa sai da ya fita ko ya ji kaman yayi tusa ne duk guluwi ne Allah subhanahu wataala zai san wannan sannan akwai masu guluwi a cikin addu'a akwai guluwi a cikin addu'a mutum ya wuce wuri ya ci roƙon abin da yake Allah baya yin irin waɗannan abubuwa ya Allah ka san inda ni jin sanyi da zafi ya Allah ka san ya inda ni cin abinci ya Allah ka maida ni sahabi ko ka maida ni annabi zai yi guluwi ne ud'u rabbukum tabarra'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ku yi addu'a amma fa kar ku wuce wuri akwai guluwi a wurin infaki mutum ya rika ciyar da dukiyar shi ba tare da lissafi ba akwai guluwi gurin soyayya da gurin yabo shi yasa annabi ya ce la taqhuni kama afratin nasara ibn maryam akwai guluwi a wurin zikiri akwai guluwi a rayuwa ma mutum a rayuwar shi ya zurfafa ya wuce wuri ko dai ya dauki addini zalla ya watsi da duniya ko ya dauki duniya zalla ya watsi da addini akwai guluwi ma a cikin azumi wanda ya dauka shi ba zai rika shan ruwa ba kullun azumi zai rika yi manzon Allah ya hana Abdullah bin Amr bin al-As akwai guluwi har a gurin jifa jifan shedan da ake cewa akwai guluwi mutum akwai wanda na gan shi a dauki wasu manyan duwatsu na cewa ne me za ka yi nace Allah ta hana ka dai bari kawai nace a ga me za ka yi da wannan duwatsun yace tunda ka ga na ibi duwatsun nan ni na san abin da shedan ya sa ni nayi wallahi yau sai na fanshi nace subhanallahi ai ba haka manzon Allah ya ce bai ce malam ni dai don Allah ka bari ni dai wallahi shedan yau sai na fanshi shi nace ai ibada ce ba wai shedan din ne zaka jefa ba in kaga inda muke jayya da wannan bawan Allah da kyar ye da cewa ya dauki irin tsafin kwanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dauka da aka kawo mu annabi dan tsafin kwani kaman dan girman mene sunan shi waki annabi ya daga ce to jama'a bi misli hadha tarmu da irin wannan za ku jifa wa iyyakum wal ghulu annabi ya ce a hirin ku na hana ku yin gulu to har a cikin jifa ma manzon Allah ya hana gulu ala ayi hal wannan babi ne mai fa'i amma naktafi bi hadha al qadam mu wadace da wannan wannan ya zama kaman dan haskakawa ni addini ba tare da wuce wuri ba ba tare da laku-laku da sakewa ba mu bi Allah subhanahu wataala da tsakaitawa mu bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai mu maida hankali ga malamai malamai na gaskiya ko da shedan yana nuna maka cewa innan malaman wai sun koma neman kuɗi sun koma neman kaza ka gaya ma kanka cewa nema kuɗin nake nema ai ba wanda zai ce da sauƙin wannan kuɗin so ala ayi hal wannan shine ƙarshen wannan karatu sati mai zuwa da izinin Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatun littafin mushidatul qulub abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rufa mana asirin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin malas